إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة مسلمي من أيوة نوكتن الأمة بركة زوا ونجي بياتا متدار الحديث السلفية كتن بطمى لنمه محمد أول آدم الباني زاريا الله وبيه يتكاشر الرحمة كما يدى سنة رواية جباتا cewa akwai wa'azi da insha Allah wannan cibiya ta shirya za a gabatar a daidai wannan lokaci. Allah madaukakin sarki ya sahale mana, gashi mun iso kuma malami da zai gabatar mana da wannan wa'azi ya riga yin wato iso. Malamin da zai gabatar da wa'azi bako ne kuma ba bako bane, a Sheikh Muhammad Khamis Abu Haitham, wanda shine shugaban cibiyar mu'assasatul Imam Tabari dake ainihin wato jihar Kano, wanda ya taba kawo mana ziyara a wannan cibiya, ya gabatar mana da muhadara kayyima. Kuma tun a wancan lokaci ba kuma ta ba, mun yi alƙawari insha Allah malam zai sake dawo mana lokaci bayan lokaci. To gashi Allah cikin kaddarawansa ya sake kawo mana malam. Malam ya iso, akramaka Allah, muna maka barka da zuwa.
Ahlan wa sahlan.
Kaman kwanaki uku da suka gabata, idan ka ce wa malam ba Kano ba kai laifi ba, amma tun daga wannan ranar zuwa yau malam ya zama bazazzai. Dan ina da tabbas malam ya manta da gurasa yanzu, dan an hada mai fate ni lafiya, kuma malam ya sha masha Allah ya zazzage gabaki daya. A tare da malam akwai babban malaminmu associate professor Kabir Abubakar Amin Asgar, wanda zai gabatar da ta'aliki insha Allah a muhadara da malam zai gabatar. Shi ma malam ya riga ya iso, akarwaka Allah, barka da zuwa. Daga can hannun daman malam akwai coordinator namu, wanda shine mai gayya mai jama'a, wanda a ƙarƙashin shi ake gudanar da dukkanin waɗannan nishafat na da'awa na wannan cibiya tamu mai albarka, Malam Muhammad Khamis Imam. Malam Muhammad Khamis ya haɗu da Malam Muhammad Khamis. Daga can hannu akwai Malam Ibrahim Mezare, ɗaya daga cikin dattawan alhazanmu na wannan gari. Akramaka Allah, muna maka barka da zuwa. An yi wani babban baƙo wanda shi gaba ɗaya ma daga ƙasan waje ya taho. Malam Albani Yamai, za a ce ko Nijar gaba ɗaya. Malam Albani Yamai ya kawo mana ziyara musamman daga ƙasar Nijar, wanda shi ma yana zaune a halarci. Akan wata Allah, barka da zuwa. Sannan ga alarammanmu Gwani, me zan ƙara da shi ne, Malam Iliyas, akan wata Allah, barka da zuwa. Manyan baƙi da suka kawo mana ziyara wannan wuri, dukkan ku muna muku barka da zuwa wannan ainihin wato cibiya tamu ta Darul Hadisi Salafiya. Ba tare da ɗaukan dogon jawabai ba, za mu tafi kai tsaye zuwa ga wato malam da zai gabatar mana da wa'azi. Maudu'i da malam zai mana wa'azi a kai, kamar yadda aka gani a sanarwa, shine alaƙa tsakanin Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wajen kafa hujja a musulunci. Shin akwai alaƙa tsakaninsu? Bayanai da za mu ji daga bakin malam zai amsa mana wannan tambaya insha Allah. Akramaka Allah, falyatafaddal ma'juran mashkuran.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Alaikum salam.
Ina fara godiya ga Allah madaukakin sarki guwaye ga garabatau mai kowa mai komai a cikin wannan rana mai tarin albarka a yau 9 ga watan Shawwal hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin Makka zuwa Madina. Mun hadu a cikin wannan ta fara masallaci mai tarihi na gubarmaya masallacin bujimai shehin malaminmu shahidus sunna al-sheikh Muhammad Awwal Albani Zari rahimahullah ta'ala. Ubangiji Allah ya masa rahama, Allah ya karbi shahadarsa. A cikin wannan katafaran gari babban birni babban masarauta, amma idan ka hada shi a cikin wata fonce wani gari, to lalle wannan daji ne a cikin dazuka ba komai ba. Yo, in ana magana gari, ai gari sai magana kanan dabu, gari ba kano ba daji ne kawai. Dan haka magana ce ake yi na ina ne masu ainihin wato masaukin baki masu uwa ba da mama. Dan haka dukkan wani bazazzage ya shirya domin a shafa masa kai domin ya samu tikitin shiga garin Kanawa manyan gari. Dan uwa yayi magana akan cewa abinda ya shafi fashe, to mu ka san ba a yi mana 1-1, wataƙila an yi 1-0, to wancan karin na bayar yau ma zan ƙara. Allah ya muku albarka, Allah ya samu wanne lafiya. Ba zan yi ta da zafi ba. Abinda zan ɗan faɗa yana da alaƙa da maudu'in da aka bayar. Wato ka san a koda yaushe idan aka haɗu da Kano da bazazzage to sai an taɓa ta. To wannan tabawar zai zama ita ce matashiyar abin da za mu kai gare shi. An gane da kyau? Akwai wani aboki na mun yi karatu da shi a Jami'atul Azhar, ɗan Zaria ne, amma yanzu ya koma da harkokinsa garin Kano. Allah ya sa muka taimaka masa, muka bashi ta farko Bakaniya, ta biyu Bakaniya, har yanzu watakila ya manta ma garinsu a cikin Zaria sai ana masa kwatance. To da yake ka san dukkanin wanda ya sha wannan ruwa na wannan gari, to fa in ya je Kano sai ya shekara 40 kafin ya dawo hayyacinsa. Ana kwana uku zan tawo garin nan, sai da mai hali ya nuna halinsa. Akwai wani al'amari da ake yi na aiki, duk abin da ka siyo kana buƙatar ka ga manual ɗinsa, kana buƙatar a nuna maka menene da ba menene ba. To abinka da mutanen namu gida ne babba, sai aka zo idan kai haka shi ne mukullin zai rufe, idan kai haka ƙara rufe shi zai yi, gidansa ne Allah ya mallaka masa. To bayan sun gama tonarmu da duk abin da za a yi, mobi ne Kanawa bancafe, to sai Kanawa Kanawa ta motsa mana. Muna tafiya da shi da abokin namu ɗayan bazazzage suka yi ta ƙoƙarin su murna. Malam gida ya ce buɗe ni mu gani, aka yi ta bugawa gida ya ki buɗewa. Ƙarshe sai ga babban mutum masha Allahu da gemu da kayan sunna mala yana ƙoƙarin kama katanga zai. To kaga kenan duk wanda ya taɓa mu to ya kiyaye karama, amma karama ta sunna. Allah ya muku albarka. Yan uwa, abinda ya sa na fara da wannan yana da alaka da matashiyar da zan yi mana magana. Wato duk lokacin da za ka gabatar da wani al'amari kana buƙatar ka san cikin wannan abin da manuwar ɗinsa. To sai aka ce za mu tattauna dangane da alaƙa tsakanin Alƙur'ani da sunna wajen kafa hujja a cikin addinin Musulunci. Gaɓoɓi ne guda uku, akwai alaƙa tsakanin Alƙur'ani da sunna ko babu, me Alƙur'ani me sunna, sannan wajen istidlali wajen kafa hujja. Allah ya taimake mu wajen ba mu lokaci da kuma isar da abin da yake akwai da izinin Allah ba tare da mu faɗaɗa shi ba. Ya kuwa gabanin mu ji alaƙa tsakanin Ƙur'ani da sunna, yana da kyau mu san me za a alaƙanta shi, me za a alaƙanta tukunna. Idan muna maganar alaƙa tsakanin Kano da Zaria, yana da kyau mu kowa mu san mecece Kano, mecece Zazzau, mecece Zaria. Sannan mu san akwai alaƙa ko babu. Kai hakuri ba shiga zan yi mana wani hayya tsure, kada a ce za a shiga maganar Zazzau. Magana ce tsakanin Ƙur'ani da sunna, me qur'ani me sunna sannan menene alaka da take tsakanin qur'ani da sunna sannan gaba ta karshe wajen kafa hujja a cikin addinin musulunci wata kila idan da mun samu hali ya bayu mu dan yi sharar fage dangane da masu kokarin kawo tarnaki ga waɗannan masdarai guda biyu a cikin addinin musulunci dan uwa duk abin da zan faɗa a yanzu ina yi ne daga filmaburin islami a mahanga ta musulunci kenan dukkan wanda bai yarda da wannan abin ba to zai nuna mana irin inda ya samu nashi ko dai qur'anin ne ko kuma bayanan nasa muna bin sa bashi ya zo ya nuna mana a ina ne ya je ya samu mu dai alqur'anin shine qur'anin da yake zance na Allah madaukakin sarki kalamullah ta'ala zance ne na Allah ba halittarsa aka yi ba wannan shine aqida ta ahlus sunna zance kalamullah ne ma'ana zance ne na Allah madaukakin sarki wanda aka saukar da shi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama almuta'abbad fi tilawatihi dukkanin wanda ya karanta harafi daya a cikin sa to yana da kwatankwacin lada goma ba wai ana nufin alif lam mim yana nufin kana da lada goma ba walakin alifun har wa lamun har wa mimun har kenan kana da hasana nawa kenan guda 30 sannan Allah ya kan rubanya ga wanda ya so almuta'abbad bi tilawatihi babu wani littafi da aka yi masa wannan gata sama da irin littafin mu musulmi ahlus sunna wanda Allah ya masa wannan tagoma shi da almuta'abbad bi tilawatihi almutahadda bihi wanda aka yi challenging da shi aka kalubalanci dukkanin mutanen farko da na karshe kai hadda aljanuma akan su zo da irinsa idan za su iya amma wallahi ba su iya ba am yaquluna tahawwala bal la yu'minun bal ya'tu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin bas iya ba aka ce to su zo da fatanfacin sa irin surori guda goma am yaquluna tara qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftariyat wa da'u man istata'tum min duni allahi in kuntum sadiqin amma bas iya ba aka kara cewa to su zo da ainihin wato sura daya koda daidai da mafi gajar da surorin alqur'ani kamar surat inna a'tainaka ku zo da irinta wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi sura fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u man istata'a wa da'u shuhada'akum min duni allahi in kuntum sadiqin Allah ya ce in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin dan haka ba su iya zuwa da shi a baya ba dan haka har abada babu wanda zai iya zuwa da kwatankwacin alqur'ani mai girma almutahaddabi sannan an rubuta shi a lauhul mahfuz sukutum da guda da ruwayoyinsa da qira'o'insa yadda Allah ya so a karanta shi bal huwa qur'anul majid fi lauhil mahfuz ina fata mun fahimta da sauran izuwa definitions ko ta'rifat da ake bayarwa na alqur'ani ba za mu fada ta ba to ɗan uwa wannan shine alqur'ani alqur'ani ne wanda Allah ya yance mana mu karanta shi wallahi shi aka karanta a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine muke karantawa a yau shine mala'ika jibril ya sauko da shi nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mudhirin bi lisanin arabiyyin mubin wannan shine alqur'ani wanda aka saukar da shi da harshen larabci to idan mun ji ma'anar wannan alqur'ani a matsayin matashiya Allah madaukakin sarki ya hukunta kasantuwar alqur'ani mai girma a lauhul mahfuz ga baki dayansa yana nan a lauhul mahfuz to da lokacin da Allah ya so a saukar da alqur'ani mai girma sai aka sauko da shi daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya wannan a ture gure guda ba tare da an rarraba shi ba ina fata mun fahimta aka dauko shi daga lauhul mahfuz zuwa sama'ud duniya baitul ma'mur daga baitul ma'mur zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon bukatu gwargwadon tambaya a bada amsa gwargwadon abin da mutane suke so su sani ana saukar da shi a hankali a hankali tsawon shekaru 23 ya gama sauka daga lauhul mahfuz zuwa sama'ud duniya wannan an saukar da shi ne a daren Lailatul Qadr kamar yadda Allah ya faɗi akan cewa inna anzalnahu fi Lailatul Qadr ma'ana an saukar da Al-Qur'ani sukutum da guda daga Lauhul Mahfuz zuwa sama'ud dunya a daren Lailatul Qadr sauran kuma daga sama'ud dunya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a hankali tsawon shekaru 23 wane ne yayi kafa kawo sako daga Lauhul Mahfuz zuwa am daga baitul izza zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin wane ne yake fada umarnin a saukar shine ubangiji Allah mutukin sarki nahnu naqussu alayka ahsanal qasas nahnu tantawatiti ta Allah ce naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi ladina alghafilin ina sanin nake komar da gubaya zan je ko da kalubalen da har yau an gagarba da amsa ne ina fatan fahimta akwai amsar da wallahi ba za ta ce uffan da kai ba to ire-iren wancanan ka mutanen nan ba su bukatar ka shiga dogon tattaunawa da su ba su bukatar sai ka ba su wasu tambayoyi guda kaza tambaya ɗaya ce ba ta da ta biyu wallahi in sun amsa duk mun zama ɗan tasiri idan ku ba su iya ba to su ba su zama sunna in ku ba su zama sunna cikin ruwan sanyi ba to ta ƙarfi sun zama alu sunna ba ba su sani ba kamar yadda za mu ce wasu ilzamat da za mu wasu da ƙarshe ana tare da ni ɗan uwa dan haka mala'ika jibril yana ɗauko daga Lauhul Mahfuz zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon shekaru 23 aka kare bayan an saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani din annabi ya iya alqur'ani ya haddace shi sallallahu alaihi wasallam wani ala ramma da ya tuta cikin hadda ya ce wai ku annabi ya haddace qur'ani sallallahu alaihi wasallam yoshi annabi ai dan gatan Allah ne لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه يا سلام الله لا يتترى وصشي أجر جنسة سنوكما يتسلت شي بيان القرآن بجرمه فإنه وانا شيء القرآن بيد يزوكرا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بايا حدثي ينادى كتبة الوحي waɗanda suke rubuta masa alqur'ani akwai waɗanda yake bance su tun ana al'ahdul makki gabanin ai hijira daga makka zuwa madina akwai waɗanda bayan an yi hijira daga makka zuwa madina suka tsora aka ci gaba daga inda aka tsaya wannan rubutun yana da kasa'isu da mumayyizat ba shi za mu shiga ba amma dai abinda nake so ku sani gabanin annabi bar duniya qur'ani gabaki daya akwai waɗanda suka haddace shi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka rubuce shi a gurare a ɗaiɗaikun gurare ko dai a cikin ainihin wato fatu ko a cikin abin da ya shafi a ainihin wato allan sirji ko kuma abin da ya shafi marmara ta dutse ko kuma ganyayyaki ko makamancin haka ko kuma ganyayyaki dogaye na abin da ya shafi na dabino haka aka rubuta qur'ani gabaki ɗayansa da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ina fata fahimta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo lokacin Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu lokacin da Abu Bakar ya zo sai aka fita yaki a wannan yaki na Yamama aka samu shahada da yawa ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka Umar radiyallahu ta'ala anhu ya tsorata dangane da nan gaba kada fa a zo alqur'ani baya da su musamman yana da ruwayoyi an saukar da shi ala sab'ati ahrufin mutane tun a lokacin sahabbai wani yana iya karanta wata ruwaya wani bai fahimta ba ya cakumo shi kamar Hisham ibn Hakim lokacin da ya karanta suratul furqan da wata ruwaya da Umar bai santa ba Umar yana Allah Allah ya sallame domin ya tambaye shi a ina ya fita haba bala ka san faza yana gamawa ya cakumo shi yace sai ka ga waye karanta da kai wannan qur'ani ni dai ba haka da iya ba yace annabi ne ya karanta da shi sallallahu alaihi wasallam yace to aje ga man annabi ka bi an gata ma fa annabi a gaban su muna yin sabani mu bayar da shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa annabi yace tsawata masa ya Umar karanta Umar ya karanta yace haka aka saukar kai ma Hisham karanta ya karanta yace haka aka saukar innaba unzila alquran ala sab'ati ahrufi faqra'u ma tayassara bi azukata alquran a bisa fuskokin sabani guda bakwai ku karanta da duk abin da ya muku sauki ba wannan bari ba shi ba wannan karatu ne a karkashin wannan to abin da nake so na ce Umar ya fahimci haka waɗanda suka zo ɗan baya Qur'ani ya misanta da su wasu za su zo suna jin kamar ba ma Qur'ani aka karanta ba ga shi mahaddatan suna samun shahada dan haka ya ce wa Abubakar lalle a zo a haɗa Alƙur'anin nan a ainihin wato haɗa abin da aka rubuta a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a yi ƙoƙarin bai da shi guri guda Abubakar da bai yarda ba amma daga baya Allah ya buɗe kirjinsa aka fahimci maslahar yin haka dan haka sai aka zo aka fitar da kwabaci ladina aka jagorantar da Zaid dan Thabit akwai wata kalma da Abubakar ya gaya masa yace innaka rajulun shaqun la taqibu kai mutum ne matashi ba mu taba Umar ka ba ka kasance kana rubuta Annabi wahayi sallallahu alaihi wasallam zo ba mu ba ka aiki kai musulunci aiki dan haka aka jagorantar da shi a shugaban kwabaci din nan aka ba su tsari da yadda za su yi yadda za su dinga karɓar wannan aka bi tattar alqur'ani gabaki ɗayansu a lokacin Abubakar na lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka haɗe shi guri guda da dukkanin ruwayoyinsa a ɗabi'a dole zai zama babba da girma sai aka ɗauke shi aka kar aka kai ainihin wato wajen ainihin wato Milaina na Hafsa yana nan lafiya lau an yi wa al'umma hidima wani kai yana can ba ma a san ru'a ne shi ba kuwa duniya bai ma san me Qur'ani ba lokacin Umar lafiya lau ba abin da ya faru lokacin Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an lokacin da aka je ɗaya daga cikin yakoki ina ga Armenia ne abin da ya faru ya faru to dai sai ya ga wasu suna kokarin yakar juna akan wani ya karanta wata riwayar wani ya karanta wata riwayar an gane a Azerbaijan ne ina gaba Armenia ba lokacin yazo ya same shi yake cewa adrik kafir kuma ka riskar da wannan al'umma qabla an yaktalifu fil kitab ikhtilafan yahud wa nasara ka riskar da wannan al'umma ayi mata hidima tun gabanin mutane su zo suna samun sabani cikin alqur'ani kamar yadda yahud da nasara muke ganin suke samu to shi ma Abubakar aka zo aka yi wannan tsarin da in maka ta ne hankali a duk duniya ba a ga wani tsarin rubutu da aka yi wani littafi hidima irin ar-rasm al-uthmani da aka yi a wannan lokacin ba aka zo aka dawo da wasu daga cikin ɗan kwamitin lokacin Abubakar irin su Zaid ina fatan fahimta aka jagorantar da su aka ba su tsari aka ba su duk abubuwan da ɗalibai sun karanta a makarantu akan cewa za a zo a ɗayanta al'umma akan mushafi guda ɗaya wanda ya kunshi dukkanin ruwayoyin nan guda goma da 20 da muke da su da dukkanin kira'o'in nan gabaki da ina fatan fahimta Allah ya taimaka aka yi haka bayan an yi haka sai aka wazza ma'ana aka rarraba wannan masahifan gida biyar daya sai aka dauki kofi aka kai garin Makka al-Mushafu al-Makki daya sai aka kai garin Kufa daya sai aka kai garin Basra daya sai aka kai garin Sham daya sai aka barshi a garin Madina daya kuma shi al-Imam ya rike shi Uthman ana kiransa al-Mushafu al-Imam amma ba na Shi'a ba Shi'a suna da nasu na al-Mushafu al-Imam mu ma kuma muna da namu da sunna ina fata wa fahimta aka yi nusa guda biyar an gane da kyau duk malamin da aka tura wannan garin sai da aka tura da duk musafin da aka tura an tura da malamin da zai karantar da su shi misalin garin Makka aka tura musu malamin da zai koyar da su wannan ruwaya a garin Makka bayan ya koyar da su ɗalibai suna ta zuwa suna karatu da ƴan Makka da wanda ba garin Makka yake ba to sai ya zama bayan wani lokaci aka samu wani mashuhurin malami ya iya haɗa waɗannan hanyoyin sanin wannan ruwaya sai ya zama shi ake nasabtawa ba wannan ruwaya ba wai dan shi ne ya zo da ita ba sai aka samu wasu zarata guda bakwai suka zama sun shahara a wannan garuruwan su ake mayar da wannan ruwayoyin gare su misali a garin Makka sai wanda ya ciro tuta shi Abdullah al-Ibn Kathir al-Majji wa makkata Abdullah biha muqamuhu wa Ibn Kathir kathir al-qabr wa tala rawa Ahmad al-Bazzi nahu wa Muhammad ala sanad wa huwa al-yulaqab Rumbula Ibn Kathir a garin Basra sai aka samu zakafur malami da ya hada wanda yake ra'ayi ya koye shi a wajen magabatansa shine Abu Amr al-Basri wa amma Imam al-Bazzi yake sarihahu Abu Amr al-Basri awaliduhu al-ala aqab ala Yahya al-Yazidi sayyidahu fa asbaha bil-'abd al-Qur'an mu'allala iswa karshe a garin Kufa sai aka samu zaratan malamai guda uku akwai Asim ibn Abi al-Najd al-Kufi akwai Hamzat al-Sayyad akwai Ali al-Tisari wa bil Kufa al-Ghadra ibn thalathatu adha'u fa qata'a shatan wa qarqula sai fara lissafo su daya bayan daya ba sai ne shige cikin su ba sai ina ne rafi sai ina ne ana tare da miswa sai garin Sham ba an tura musu musafi ba to shi ma sai aka samu wanda ya kware Allah ya kada zakaransa ya sa ya tsaiko wa amma majlisul shahida ummi adiri fatilka bi abdillahi qafat muhallala hisab wa abdullahi wa huwa intisabuhu li aswadi bil isnad an tadqala agarisha ibnu adir shine gumbaro da rawiyarsa hisab da ibnu zakwan saura ina kenan saura madina ko sai aka samu zaqaquri qaranze shine wa ammal karim sirrat dubai binati'un fadas alladhi sara almadinata mazfina wa qalul isa thumma aflan wa shuhum bi suhbati almajd rafi'an akdala sai kuma ina sai masu suka ana tare da yazo ya gaya mana lokacin da aka yi rafa-rafan nan yaushe jibril ya dauko ya kawo masa ni na gaya muku wannan yana da kodai taban hankali ko son zuciya sakan daya ne mu dai ga namu yadda yazo gare mu dan Allah ga ya mun yaushe jibril ya kawo maka nan kun fahimci tambaye yaushe aka kawo maka wannan masussuka yaushe aka kawo maka wannan gari da take to za mu gaya maka ne bayan da take da karshe insha Allah to ɗan uwa waɗannan garuruwa su ne manya-manyan garuruwan da dukkan wanda zai karanta alfa'ani to wallahi sai ya tsotso karatunsa ta ɗaya daga cikin waɗannan makarantu kamar yadda aka sanya waɗannan likatocin hunna menene hunna la hunna wa liman ata alaihinna liman arada alhajj wal umra to suna hunna la hunna da dukkan wanda yake son karanta alfa'ani ta kofofin makarantar da zai shiga wallahi in dai yace ta wata kofar ne to kariya ne kai ko shi ku gane wannan ka'idar kawai in dai zai ce an karantar da shi to dole malaminsa yana da silsila ta ɗaya daga cikin wannan makarantar shi yasa muke ta cewa tambaya ce ɗaya dan Allah ya Qur'ani mai da zo gare ka ni ku yanki wannan kuran na ta cewa a yanka an yanka an tura ya cewa komai ba zai ce ba wallahi ba shi da amsa ya Qur'anin nan ya zo gare ka ba kana tafsiri ba ya aka yi zo gare ka ɗayan biyu ne ni ma jibrilu ne ya mun wahayi to kaga daga nan sai da wato ta Kano kenan ko kuma kuna da wasu makarkamin mana a taimaka mana daga nan ko idan ya ce a'a ba jibrilu ba malami na ne ya karantar da ni madalla malaminka shi wa ya karantar da shi shi ma malaminsa malaminsa wane ne to kaga isnadin da suke gudu ya zo kenan saboda su suna cewa hadisi ai kato ne zuwa kato zuwa kato kaga kenan kai ma malaminka zuwa malaminka ashe za mu tada sirri na kacci da yawa kenan ina fata mun fahimta wallahi azim ba shi da amsar wannan to Allah ya dare da to bari mu kashi a matashi alqur'ani an gane da cewa yan uwa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani in dai za ka karanta alqur'ani da kyau bari na baka aya daya ko ce da ita ubangiji yace inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi wa bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'ina khasiman wastaghfir Allah inna Allah kana ghafura rahima. Allah yace lalle mu muka saukar maka da littafi wanda shine alquran litahkuma bainan nasi bima arata Allah, dan kai wa mutane hukunci bisa abinda ai bima allamaka Allah, da abinda Allah ya sanar da kai shi. To tambaya ce ɗayan biyu, an ce an saukarwa da annabi, an saukar masa da alqurani dan ya hukunci tsakanin mutane. Tambaya ce shin yayi hukunci? Eh, yana ina? A'a, bai ba ta ƙaryata qur'ani da kake da'awa. Kun ku yi tambaya irin wannan tambayoyin shi za ku ce cike shi, kar ku ba shi wata tambaya da ya amsa muku. Ina fata kun fahimta, saboda maki ne baya amsa tambaya sai ya kace wata kake da babu kwafi. To ya amsa irin wannan, inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas, an saukar maka da alqur'ani domin ya hukunci tsakanin mutane. Yayi hukunci? A'a, to ka kare ta Qur'ani domin Allah ya ce yayi. Eh, yayi, to yana ina. Allah dai ya ce, Allah ya gane da mu. Abu na gaba ɗan uwa, Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka wa la'allahum yatafakkarun. An saukar maka da Al-Qur'ani dan ka mutane bayanin abinda aka saukar musu na Al-Qur'ani, dan su dinga tuntuntuni, su dinga faɗa kasuwa cikin ayin Al-Qur'ani. Inna anzalna ilayka wa anzalna ilayka dhikra, wai kafin dinnan tawace ne, tawace ko ta ka kuma ko ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Babu mai hankalin da zai ce ta wani ce in ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam, shi aka saukarwa. An gane da ke wa anzalna ilayka dhikra, don ya ce bil bayyinati wa dhukr, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayka wa la'allahum yatafakkarun. Duk lokacin da ake ta saukar da waɗannan ayoyin, kana ina, kuna ina masu irin wannan da'awa ɗin? Ina fata mun fahimta. Kai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, kai kuma ka zo ka baza babban riga ka ce yayi. Madalla, muna nan za mu zo kanku da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce za a zo wani lokaci annabi ne ya faɗa, ka ga mutum ya harɗe a karagarsa ko a kujerarsa, kawai yana cewa ku riƙe Qur'ani kaɗai, abinda ku samu na halal ku haramta cikin Qur'ani, na haram ku haramta cikin Qur'ani, kada ku bar Al-Qur'ani ku je waninsa. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana manuniya ga ire-iren waɗannan za mu zo gare su insha Allah. An gane da kyau ƴan uwa? To dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani. To ƴan uwa, wannan shine Qur'ani. Hada Qur'anuna fa aruni ayna Qur'anuku, anuna mu ina Qur'anuku yake ku. Wallahi in dai irin Qur'anin mu ne, to mu ga yadda ya zo gare su. Sannan kuma a cikin Qur'anin mu dan sunna, Allah ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dole yana da sunna. To me kake sunna? Sunna a dunkule abin da aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ko dai furcinsa, abin da ya furta an killace an rubuta shi, ko kuma abin da annabi ya aikata sallallahu alaihi wasallam an killace an rubuta shi, ko kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ana yi bai ce komai ba a matsayin takriri ya tabbatar da shi, an killace duk an rubuta shi da sauran ma'anoni kamar lokaci ya damu da sunna da aka bata. An gane da kyau? Kuma Allah maɗaukakin sarki a cikin Qur'ani shi ya ce ni ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ya ce mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ban sai yaya suke mu'amalantar waɗancan ayoyi ƴan Qur'ani irin namu ba, fara daga inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah ya ce duk abin da uban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi, fakhudhuhu ku rike shi, wa ma nahakum anhu fantahu, abin da ya hane ku da shi to ku hanu. To tambaya a nan, annabin ya zo da abu ko bai zo da shi ba? To in ya zo yana ina? Idan bai zo ba ya gani da wannan ayar, rike wata ayar, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, dukkanin wanda yake wa manzo da'a to yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a ne. Kai wata aya ta ce fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainakum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. dan haka wallahi na rantse ga ubangijinka ba za su imani ba fala wa rabbi la yu'minu ba za su imani ba da wannan muke fadi da babban murya duk wani da yake ganin ya ci qur'ani ya koshi ba ruwansa da sunna to wallahi ina kafirci ce ba za mu ce kai kafiri bane ka mu suna saboda ba manhaji bane na ahlus sunna alqali yake da wannan amma duk ne irin wannan aqida aqida ce ta kafirci ku ji da babban murya duk ne raba qur'ani da sunna wannan aqida ce ta kafirci fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqiquka bima shajara bainahum Allah ne ya kore musu yiwuwar imani ba za su imani ba hatta yuhaqqiquka bima shajara bainahum har sai sun jagorantar da kai sai sun hukuntar da kai cikin abin da ya gudana a tsakanin su na wasu matsaloli sannan ba su ji wani kankayi ko damu a cikin zukatan su ba wa yusallimu taslima kuma su sallama sallama wa su miƙa wuya amma in ba su yaka ba akwai sauransu a wata ayar Allah yake cewa wa ma kana lil mu'mini wala mu'minati idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina ma'ana wa ma kana lil mu'mini wala mu'mina idza ta'ata wa mu'mini wa mu'mina fataba idza qada Allahu wa rasuluhu amran idza Allah da manzarsa suka yi wani hukunci an gane da kyau idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu al-khiyaratu min amrihim suce suna da wani zabi cikin al'amarin al'amarinsu abinda Allah yayi abinda bazo yayi an gaba kawai ba ka da wani zabi da uwa fal yahdhar alladhina yukhaliquna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim wallahi kitni safa annabi sallallahu alaihi wasallam kashirin ta dangane da wata fitina ta same shi ko wata azaba mai radadi yan uwa wannan sune dalilai na farko da suke nuna mana hujjiyatu sunna ma'ana hujja ta lalle ne riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu musallamatun ne kulluha badihiyya dukkanin su ababan sallamawa ne a hankalce an gane da kyau na fare mana da waɗannan ayoyin alqur'ani mai girma a matsayin abubuwa na farko sannan abu na biyu da suke mana magana akan lalle ne riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan waɗannan ayoyin akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa daga ciki akwai abin da Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala ya rawaito cikin Musnad nasa shine na fara hikaya a dazu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara za a zo duk ake da azo wani lokacin da za a samu wani mutum yana kishinkide ala arikatihi wa huwa muttaki'un ala arikatihi yana kishinkide in aka ce arika asalinta arika shine mufrad jalisa shine ara'ik inda Allah ya ce ala al-ara'iki wa yaq al-janna to wannan arika asalinta wata kujera ce ta albarma da ake tanadar wata amarya ta albarma a baka wannan karaga shi yasa wasu su ce gado wasu ce karaga ta kujera abin da ake nufi karagar mutum ko kujera ko gadan sa gurin zama kaga ya hakince ya kishin gide wallahi ni dai malam ban ga hadisan da annabi yake wasafta wasu ɗan bid'a ba kuma suka zama tabbas a kansu kamar irin hadisan da suke magana a kan khawarij da kuma irin mutanen nan masu qur'ani sallah ina fata mun fahimta kai ka ce da su kai tsaye suna ne kawai ba ta ba ka ga mutum wani ya kalli can Allah musa shi kuma da karasa ne ake so a isar wa mutane to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin su fa yaqulu la kaji wannan mutum yana cewa bainana wa bainakum kitabullah kawai tsakanin mu da ku shine littafin Allah fama wajadna fihi halalan istahlalna abinda muka samu na halal a cikin sa zamu halalta shi wa ma wajadna fihi haraman harramna abinda muka samu na haramci a cikin sa zamu haramta shi to sai annabi yace wa innama harrama rasul wa innama harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah to ku saurara duk abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi to kamar Allah da ya haramta shi bai yi'ir rasul faqad ata Allah wannan ɗaya daga cikin hadisai masu yawa kenan akwai irin sa hadisin ambali ainihin wato alqurani da kwatankwacin sa wanda ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ta uku ƴan uwa ko in ce daga cikin waɗancan tarar musallamat din akwai ijma'i kaga wannan al'ummar ta musulmi ba za ta taba yin ijma'i a kan fata ba la tajtani ummati ala dalala al'ummar annabi ba za ta taba haduwa a kan fata ba wallahi ma'suma ce an kaba to a cikin ijma'i ya kullu akan cewa lalle sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce al-masdaru thani min masadir at-tashri' al-islami ma'ana tushe ko mataki na biyu daga cikin ababen da ake kafa hujja da su a cikin addinin musulunci na farko shine al-qur'ani mai girma na biyu ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam as-sahiha as-saliha lil-hujjiyya ina fatan fahimta wannan ijma'in malamai ne in kaga mutum bai yarda da ainihin wato abin da ya shafi ijma'i ba to lalle ba daga cikin shi ma al'ummar musulmi din ne in ka ce mun meye wannan ijma'i sai mu ce gashi ya cikin misali ai ko ubangiji yace la khaira fi katirin min nadwa illa man amara bi sadaqati aw ma'ruf aw islam bayna an-nas ba manan ba aya ta kasanta wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi wa nuwallihi ma tawalla wa nusbihi jahannam huwa nusbih jahannam wa sajjil yu'adzib ma'nuwallihi wa nusbihi wa nukkihi minha fa'tabir safiyan ala fa'tabir safiyan ala sune su karanta da yadda muka karanta a dazu ash-shahid me nake so na ce wannan ita ce hujja ta ijma'i in dai mutum ya bar hanyar da babu ne suka bu ba a ce duk al'umma musulmi sun haɗu akan hujjiyatu sunna kai kuma ka zo ka ce sunna ba za a taɓa yi aiki da ita ba ai kawai wasu kacci ne suka faɗi wal iyadu billah wai kala kafu kala kafu kafu ya faɗa kalu ya wal iyadu billah to Allah ya ce ijma'i ne na sahabbai ɗan uwa akan lalle dole ne ai aiki da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam abu na uku daga cikin musallamat ɗin da zai nuna maka a ƙarfin hujjiyar sunna shine hankali duk wani mai hankali to lalle zai san sunna a bakkar bace a bar aiki da ita ne me yasa na faɗa haka saboda Qur'ani da muke magana dan Allah da Qur'anin nan ina sanar na kawo mana matashiyar ta farko da a ce har yanzu Qur'ani yana lauhul mahfuz dan Allah da yanzu aran ma zai haddace shi da yanzu zan san Qur'ani in ka ce za mu sani to muna buƙatar kowannen mu a yaye masa wannan kashin ai maka kashi fiye dinga gani Allahul Mahfuz ya zama zarful hamama kenan ko me gani Allahul Mahfuz yadda suke faɗi kowa za a yi masa haka kenan amma hakan zai yi muhal ba zai yi ba to sai Allah ya so akwai tsani yadda Qur'ani ya zo gare mu mala'ika Jibril ko an ce aka saukar da shi da Lauhul Mahfuz zuwa sama'ud duniya sama'ud duniya zuwa ga ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon shekaru 23 nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bi lisanin arabiyyin mubin a hankali a hankali kuma mala'ika Jibril ya sauko masa da wannan wahayi ne ina fatan fahimta ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam to aka sauko da Qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ku aka saukar masa to lalle an ba shi dama ne domin shi ma ya je ya sanar da wannan alqur'ani da an gane da kyau ya yi musu bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun to in ku ka yadda ya koyar da su alqur'ani dole ka yadda ya koyar da su bayanin alqur'ani da kuma ainihin wato me alqur'ani din yake da shi an gane da kyau in baka gane ba gashi a hankalce wani bakano ne ya je ya samo falleliyar mota sabuwa fil malam sai ya zo ya ba wani zage zage sabuwar mota shi ko bai taba hawa mota ba kawai ya ce to bari ya nufi Abuja me zai faru to ai akwai zage ina nufin bai karanta manuwal ba bai san mota ba kawai ya ce ga mu kullum mota yau idan za a siyo wannan waya ɗin za ka ga a jiki akwai ta'limat akwai abubuwan da za su operating din waya akwai manual din ta akwai key din ta idan aka siyo ko generator akwai yanayin yadda za a ce ka guji kaza kai abu kaza kai kaza idan aka baka magani za a ce kai kaza ga yadda za ka kada kai kaza kada kai kaza abubuwan duniya fa kenan za a baka waɗannan ababan da za su ganar da kai yaya za ka bori wannan al'amarin to shi ko ko tani kawai sai a soka da shi kuma ba a cewa kowa ga yadda zai amfani da shi ba sai a lokacin nan namu na karshen zamani wani can ba kawai a cewa shi ne zai zo ya dinga maka manual din Qur'ani dan Allah hankali zai dauka shekaru dubu da daruruwa babu wanda yace ga yadda Qur'ani yake sai a wannan lokacin namu zai zo ya faza babban riga ya dinga gaya maka ga Qur'ani yadda ake ga Qur'ani yadda ake ya hana annabi yayi shi kuma ya zo yana yin nasa wannan irin hankali babu hankali ku tace wanda zai yadda da wannan al'amari ne ina fata ku fahimta to ɗan uwa waɗannan kaɗan ne daga cikin dalilai da suke nuna maka akan cewa lalle musallamat ne abubuwa da dole ka yadda da hujjiya da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sunna da muke magana akan ta ta kasu kashi uku wajen kafa hujja da ita addinin musulunci akwai sunna kauniyya akwai sunna fi'liya akwai sunna taqririyya sunna kauniyya shine duk abinda ya tabbata na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ko dai ya zama hukuncen hukuncen ko kuma su zama akbaru ne an gane da kyau waɗannan wajibi ne mu ɗauke su yi aiki da su abu na biyu ko kuma ta zama sunna fi'liya sunna wacce take ta aiki abinda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kamar misali hay'atus salah yanayin sallah da kuma yanayin abin da ya shafi manasikul hajj ma'ana aiki na aikin hajji kaga wannan annabi ne ya aikace yace sallu kama ra'aytumuni usalli da kuma abin da ya shafi aikin hajji kudu wa anni manasikaku sallallahu alaihi wasallam to wannan babu yadda zaka ka fahimce su sai ka koma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma abin da ya shafi na takrir ya tabbatar musu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani abu a gabansa sai ya shiru bai ce komai ba wanda ya karrara musu abin ya zama halattaccen al'amari ke kowanne akwai cilan misalai a cikin waɗannan babuka ina fatan fahimta to don haka ƴan uwa da waɗannan babuka guda uku ne ma'ana as-sunna al-qawliya was-sunna al-fi'liya was-sunna at-taqririyya da ita ne annabin ya fassara al-qur'ani gabaki daya da wani zai ce ah to kun ce annabi ya fassara al-qur'ani to ina tafsirin al-qur'ani gabaki daya dan ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru duk wanda ya maka wannan tambayar yi masa wata tambayar ka san tambaya cikin tambaya dabi'ar malam Bahaushe ne wai wani ya hau jirgi daga doguwar tafiya ya sauka a airport ya ce kai an ce ka kowai mutanen Hausa kuna tambaya cikin tambaya ya ce ba ya gaya ma kaga tun daga ya samu Hausa sai ya hau jirgi ya koma kenan ko to dan haka wanda ya maka waccan tambayar kai ma cinna masa wannan tambayar sai ka ce to abin da zan tambaye ki kai ma shin annabi ya isar da sakon lafazin alqur'ani ina tambaye ku annabi ya isar da sakon lafazin qur'ani in nace lafazin qur'ani ya karantar da sahabbai tun daga fatiha annasi a karance ba wanda zai ce a'a ko su ma din dole za su ce eh ya karantar saboda ne in bai karanta ba to ina za mu samu qur'ani an gane ya karantar shikke na tunda fa ya karantar wannan fadin da Allah yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilayhim yatanawalu hadha wa hadha kama yadda Ibn Taymiyyah yake fadi cikin littafinsa yace yajib an yu'la anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bayyana li ashabihi ma'ani al-Qur'an kama bayyana lahum al-fadhu فقال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون يتناول هذا وهذا هذا تنفرق ينا نفر منين ينا نفر لفظي هذا تجيء ينا نفر معنا كوكما كأكس أبن هزي حوكا
معنا يبتك يتشوى ياموس معنا لفظ انسا
تدولك يتشوى ياموس معنا أين يمواتو يفاس معنا أبن يجاتي آليك رسولة معنا ويمفسرك القرآن بيهرنا
كوي أبن دلاك سامكي روديوا مأبو روديوا بني
تسي أشيبك إنا تفسير القرآن الآيو كوكما كيباشيبا إندا النبي ياموس تفسيري ya za su dinga samun sabani a malaman tafsiri a ciki sai mu ce to ai baka fahimta bane
shi samun sabani ba wai rashin yin bayani yake kawo sabani ba a'a sabani yati min qibali fahmi shakhsi al-asir min nafsi wa al-nafs huwa
kadani da kyau
ma'ana shi sabani yana zuwa ne wajen fahimtar mutum da wannan nafsi da
a dazu wajen daura duk mun bada misali a karkashin wannan ko Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ɗayan ku ya salla sai ya je sallar al-asr la yusalli an ahad al-asr illa fi bani quraiza wasu suka yi salla a hanya su kuma sai da suka karasa amma annabi yace ga ya musu bayani an gane da kyau amma duk da haka ittalaf suka samu sabani annabi yayi bayani sallah ya aikatar da ita a aikace kudu anni manasika ku ya koyar da aikin haji sallu kama ra'aytumuni usalli amma zaka ce mun kakaf babu sabani cikin sallah da aikin haji akwai sabani a ciki to daga ina sabani yake zuwa daga fahimtar nassu daga fahimtar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da baka bacci wadannan hanyoyi da muke magana ina fata mun fahimta to don haka dai abinda zamu dauka shine idan kana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani aya bayan aya irin uslubi da namar na at-tafsir at-tahlili aya ta jiyo bayan aya a ambaci sababin nuzul a ambaci kaza a ambaci kaza a shi annabi shine ya nuna halaccin haka amma malamai kuma sai suka fada da bayan shi an gane da kyau annabi bai tafsiri aya bayan aya ba yadda muke gani a cikin tafsirul khabari tafsirul kathir tafsirul annabi an fahimta da kyau amma kai kuma ya baka tunkulallen abinda za ka fassara qur'ani da su sallallahu alaihi wasallam da furucinsa da aikinsa da kuma takrirat nasa wannan shine abinda ibnu taymiya yake ta kokarin tabbatarwa sabanin yadda irin su shafu dinul khudi da makamantansu suka tafi akan annabi yayi bayanin kadan an bar ayu da dama domin a dinga tintintini kitabu anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab zahabi da karshe yace kadan ne annabi yayi bayani ba yayi bayanin cewa ra'ayi ku batacce da shine ra'ayi ibnu taymiya da wanda ya tafi akan wannan fahimta da annabi yayi ya nisar da dunkulan sabon alqur'ani an gane da kyau a dunkule da aikinsa da farajinsa da kuma takrirat nasu da kuwa mu gane wannan zai taimaka mana kwarai da gaske to idan mun fahimci wannan duk a matsayin matashiya to sai mu zo gaba ta gaba to wai shin me alaka tsakanin alqur'ani da sunna tunda yanzu dai mun san wani abu akan qur'ani mun san wani abu akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kura shin akwai alaka tsakanin alqur'ani da sunna ai da dukkan wanda ya ji matashiyar nan da muka dauko shakka babu ba ne tantama yace lalle akwai alaka kuma alakan nan alaka ce ta abin da ya shafi alaka ce ta takamul da kuma bayani alaka ce ta cika saboda da alqur'ani da sunna dukkanin su wahayi ne daga ina kaga da Allah madaukakin sarki shi yasa suke kiran alqur'ani shi alwahyu almenene alwahyu almatlu shi ko wannan alwahyu almaqru an fahimta da kyau ko dai ya zama shi wancan wahayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani wahayi da ake karantawa ake samun lada al-muta'abbad bi tilawati shi kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ne wanda bambancin in akwai bai fice bambanci na guda biyu ba bambanci na farko bambancin ta'abbud da wannan dukkan wanda ya karanta harafi daga cikin ayoyin alqur'ani yana da menene ladan hasana goma shi hadisi kaga ba shi da wannan sannan akwai wani hadisi ma da ake kira al-hadithul ilahi ko al-hadithul qudsi wanda shi ma magana ce ta Allah amma ba shi da wannan menene ni zaben ta wannan lada goma akwai ita da kyau sannan abu na biyu shi hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam i'jabin da qur'ani ya samu na cewa a zo da kwatankwacin irin alqur'ani wasu sa zai su iya cika kare dai azaci ma cewa hadisin annabi ne kuma ƙarya ne kamar yadda muka samu al-hadith al-muqtaliq al-masnu' a kirkir ƙarya a zo a raba a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ko mutum ya zaci haka ne alhali ba haka bane duk da shi ma akwai ijazi irin nasa amma ijazin qur'ani na daban ne ina fata kun fahimta ɗan uwa idan kun fahimci ne nake so na ce shi ne lalle alaka qur'ani da sunna dukkanin su wahayi ne da yake ubuwa daga wajen Allah ko cikin sarki alaka sunna da alqur'ani ko dai ta zama sunna tana karfafar alqur'ani ne girma an gane da kyau in nace karfafa sai ya zama babi ne na ta'kidi qur'ani ya zo da kaza sunna ta zo ta karfafa wannan al'amari kamar yadda zamu ce ko kuma sunna ta zo ta ƙara wani abin da ba Qur'ani bai zo da shi ba suna nan a cikin musulunci kamar yadda za ku bada misali ko kuma ta ɓangaren sharhi da bayani sharhi da bayanin shi ne kamar haka abu na farko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta iya yin bayani na mujmal in aka ce mujmal shi ne abin da malam tattabih dilalatuhu abinda dilalarsa bata fito fili ba a cikin alqur'ani mai girma ga shi dai an faɗi amma kuma abin bai fito fili ba bari na baku misali irin ayoyin da Allah yake cewa aqimus sala wa atuz zaka a tsaida sallah a bada zakka babu inda zaka ga yadda aka koya maka haƙiƙanin yadda zaka yi sallah dan uwa abadan ko kuma haƙiƙanin yadda zaka bada zakka tun daga lokacin da aka ambace sallolin daga lokacin da aka ambace lokutan su daga lokacin da aka ambace rukunai da hay'a da duk yadda za a ina fata fahimta ba za ka ji yadda za a bin nan ba dana duk wani dan kanzagin qur'ani zalla ya so ya bada wani amsa irin wannan sai na zaci zai tafi suratul nisa'i to da ya tafi anan sai na ce yana neman gaskiya ne misali idan ka zo ka ce mana yaya kaifiyar sallah take wani dan takifan sai ya ce maka ga sai na cikin suratul nisa'i wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضي ومرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا wani sai na zaci wannan ayar zai kawo kuma da kai dan qur'ani zalla ne ta fakke ka fakke ci kace sai ka kawo wannan kai shiru Allah ya ce wa idza kunta fi kuma idan ka kasance a cikin su fa qamta lahumus sala sai ka tsayar musu da sallah yadda sallar take sai akai hayar yadda wannan sallar take ne man ya tsaya an gane da kyau da yadda akai bayani na salatul khawfi wanda mu a gurin musalatul khawfi ce wani yanayi ne qasrul kanniya da akai magana anan ko ce qasrul kaifiya yadda wasu kai bayanin ta an gane da kyau to kaga babu wani mai hankali a cikin su da zai faɗi haka saboda su ma sun san ba irin wannan sallar suke ba to irin sallar da muke yi wallahi ba za ka taba samun ta cikin alqur'ani ba Qur'anin mu dai irin wanda ya dauko mana mukaddima a dazu zuwa ga abin da ya shafi ya zo gare mu ba za ka taba samu irin wannan sallar ba da rukun ta cikakkiya da ruku da sujjada ta cikakkiya yayin yadda akai bayani in ka ce ai ga Allah ya ce warka ma'ar rakihi to sai mu ce ba mu ta dagowar kuma warka ma'ar rakihi ba ita wai wani an ce masa ai sujjada in ka dago ga yadda zaka koma a Allah ya ce wa taqallubaka min as-sajidi taqallubi jittuyawarka kaga wannan ai dankali ne kai bashi da babbanci da doya zabi wallahi kin gane da kyau a kware da kai wannan doya zabi ma ta fi shi albarka da yadda aka yi aka raba kalla saboda zaka cika ji dadi ai ka bauta wa Allah amma wancan in ya wuce aka mushe wanda ba ruwansa da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwa yadda muke gani ana sunna wallahi babu ita a sallah sai ka zo cikin sallah a sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kaba waqi sai ka ji hadithu jibril wani zai gan kan kamba ya ce maka Allah ya ce aqimus salata li duluki shamsi ila matsaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhudan wa min al-layl fatahajjud bihi nafilata izwa qarshi yace kaga anan ai an ambaci salloli sai wace to lissafa mana ina aka ce azhar ina aka ce al-asr ina aka ce maghrib ina aka ce salatul isha an gane da kyau na'am wannan aya ta hakaito wani lokutan da ya hada sallolin ne gaba daya amma ba an bata maka sunan ta ba ba an bata maka lokacin ta ba ina fata wa fahimta sai a sunna aka ce ga yanayin yadda lokacin su yake sallallahu alaihi wasallam shi bayanin gobe ka je bayanin aikin haji da yanayin yadda cikin zawo al'amura suke ka zo bayanin zakka yaya zakka take me misali a yaushe mutum zai fitar kuma wa zai fitar ina fata wa fahimta yaya zai fitar da ita to ɗan uwa dukkan waɗannan ba su da amsoshi wallahi to wannan sai a cikin sunna bayanul mujmal an gane da kyau ko kuma inda Allah bayanul mujmal yakan kunshi tafsiri Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi tafsiri na ayoyin alqur'ani da girma وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم kage cewa ajjula fasfatu min quwwa kai musu tada fi abin da kuke samu dama da shi na karfi annabi ce ala innal quwwata ran karfan shine jifa bala kuma ai ga mu'jizar muna gani a yau in kana da wannan nuclear weapon ka zama jin ido kai ma sai dai ana sulhu da kai wallahi annabi ya mana nuni akan mutane da amma mun wofantar da magana ba ni aiki ba in ka ce kullun takobi takobi kana daga ta kana ta kira ni wani zai bindige ka daga sama ya gaba da kai ala innal quwwata ran kai tare da bindiga mala musulmai kai tare da tare da zai zamo Allah ya ce ai kin ci ba sai lokacin abin da yazo ka rasa yadda zaka yi da kanka ba ina fata wa fahimta to kaga wannan fassara ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara abin da ake nufi da wancan zaluncin da aya ta cikin al'ami ta sauka Allah yake cewa mene alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmi ulaika lahumul amn wa hum muhtadun sahabbai suna ganin ayyuna la yaqimu nafsa kike mutuwa ya baya zaluntar kansa suka kidime Allah yace ba irin abin da kuke tunani ba ba irin wannan zaluncin ba ne a ba ku ji menene wancan ainihin wato rajulun salih yake faɗi ba wanda shine Luqman al-Hakim inna shirka la bulun azim to ita ake nufi shirka ita ce a wannan ayar annabi ne ya haɗa waccan ayar da waccan anan nake so in yi wa wasu ɗan uwa gyara wasu suna ruɗuwa da abin da waccan mutumin titibiri yake yi an gane titibirin aiko ai fa tafsirin qur'ani da qur'ani yake dan haka wannan shine hakikarin tafsiri kai bari ka ji me yake tafsiri duk lokacin da mutum ya zo yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan ya goda godiya san ta tafsiri kake ai da ka samu haka an gane da kyau in kana maganar tafsiri da tafsiri to qur'ani zaka bari ya fassara kansa da kansa misali الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والمراد بمالك يوم الدين هو يوم كذا وكذا القران زامو ya fada ka amma duk lokacin da mutum yazo yace abinda ake nufi da malik yawm al-din shine wa ma adraka ma yawm al-din kuma ba adraka ma yawm al-din kokarin kanikancin hada waccan aya tafsiri nake wa ya ba ta lasisi din ka hana annabi yayi shi kansa tafsirin qur'ani da qur'ani din ba sai an yi amaliya ta mutum sai yayi aiki to shi wannan aikin ma ba ka dama ko kai ce ne da kyau to wallahi wannan babu abin da yake tsira kafsa cikin Qur'ani shi da Qur'ani sun yi hadin riga zaka san bai san kafa cikin Qur'ani ba lokacin da ya yi da dalibin ilimi sun fakuri ne hanya ai kun ga an fara haska shi ana tambaya sai ya gudu ina fata ba yi ta to ba su da wani dalili to wannan bayani da farko kenan ko kuma bayani bangare na biyu ko na uku na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam taqsisul aam akwai wasu gamammun lafza a cikin alqur'ani da girma suna buƙatar a yi bayani su a kassace su ana buƙatar me ake nufi da wannan ubangiji Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiti dangane da ƴaƴanku dangane da me kenan gado kenan a cikin wannan ayat an gaya maka idan wanda ma yazo ya kashe dan da ya kashe mahaifinsa babu wani dan kala kafin da zai ce ba zai ci gado ba da ya je ya kashe mahaifinsa zai ci gado to amma mu sai sunna ta kebance wannan umumi ta ce la yarith alqatil wanda ya je ya kisa to daga cikin mawani'il irfi shine menene akwai abin da ya shafi kisa mutum ya je ya kashe wanda zai ci gadarsa mu'aminene ba zai ci wannan gado din ba ina fata ku yi ta to wannan misali ne guda daya a cikin wannan tafsisul am ko kuma tafsisul am abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya shafi harka na kayan tufafi an gane da kyau ba shi ba za mu zo gare shi mu je na uku saboda an nuna mu lokaci kada ka ba ta lokaci a guri daya alqur'ani ya karzo da sakakken lafazi wanda akan kira shi da mutlaq bai kayyade shi ba ya karzo a sake to sunna ita ce take taqyidi ko kuma wani lokacin qur'ani ya kan kayyade shi bari mu shiga cikin qur'anin sallah ku tura wannan tambayar gare shi in zai amsa amsa tana cikin qur'ani amma dole sai yayi bayani da kansa ga wani abu akan matar sarki ne da ido tare ta gani amma babu ido bata gani ba sai cikin makanta ubangiji Allah cikin misali yace وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ودية مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا اذ وقعت وجالاي اكم فتحرير رقبه مؤمنه daga cikin wanda ya kisa bisa kuskure abin da zai yi na kafara akwai dan tabawa ko baiwa mu'mini ko mu'mina akai kaidin wannan raqaba din da menene da imani madalla je ka cikin maida la yu'akidukum Allahu bil lafi fi aymanikum walakin yu'akidukum bima aqadtum al ayman fa kafaratu it'amu 10 masakin min awsat ma tud'imuna ahliikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba ina mu'mina ba ambata ba wanda zai yan tabawa idan ya bayi cewa zai yan tabawa ne idan yayi kafarar rantsuwa to zai yan tabawa ko wani irin bawa ko baiwa mu'mini ko mu'mina adan ba fada ba amma a can cikin nisa'i a can kafara wanda ya kisa bisa kuskure sai aka fadi bashina je ka mujadala ayat bihari Allah yake bayani akan cewa walladina yubadiluna minkum min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqabati min qabl an yatamassa arba asan kaga ita ma a cikin bihari ba a ce mu'mina ko mu'mini wannan bawa ba kawai a kanta bawa to dan Allah mu duba mu gani a cikin misali an ce bawa mu'mini anan kuma an ce bayi to kun san me yake kawai a cikin murancin tunda an gaya maka mu'mini to mu'mini anan kuma da ba a ce mu'mini ko mu'mini ba kawai ka je kai abin da kaga dama malam babu dan cicewa Qur'ani sama da wadannan mutane da ina ma zai yi kokarin ya ce to anan sai mu duba shin zamu hamlul mutlaq ala al muqayyad a cikin wadannan ayoyin to ai yana fara wannan kuma ya zama ahlus sunna kenan to ba zai yi ba kawai tsaya tsaya akan mabda'in sa sai ya ce kawai ya dauka da haka wa ya ce da maka dai kai kaza wa ya ce kai kai kaza kai ka ce shi ke shari'anta ba Allah ya ce mu lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce wasariq wasariqa cikin ma'ida fa taqahu aydiyahuma alarabci ya zaka ka mana larabci ai qur'ani ba larabe ne walau ja'alnahu qur'an a'jamiyan laqalu laula fusilat ayatu a'jamiyun wa arabi nazala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-mudhirin bi lisan arabiyyin mubin qur'anan arabiyyan ghayra fi 'iwaji qur'ani bala rabi to ala rabi idan aka ce al-yad hannu tun daga nan hannan ana itlaqin sa hannu ne to dan haka da Allah ya faɗa wa aidiyahuma a cikin nan ina za a yanke kun san ki tabarin me yace wata rana ai nan za a yanke me dalilin ka sai ya kawo waccan ayata cikin cikin arabi alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yaqtushuna biha wai sai yace hannun da suke dafa da shi tunda can an ce hannun da suke dafa da shi a wajen fazargin waɗanda suke bauta wa gumaka ne me alakar su da wannan al'amari to ni duk bayan nan ba naji haka ake nufi to amma ya kai dan tadini dan Allah ya sa wannan bayanin ba a yi shi a daidai da Allah ya ce wasabiqu wasabiqatu faqta'u aydiyahuma wanda kuke kamawa da shi ba dauko wata a tona yau da an yi haka to da sai mu ce lalle haka take ne maka kafara amma ai kokarin ka ka hada waccan aya da waccan aya ita kanta ta shigar da magana ta shi ne baka sani ba kuma wannan magana taka kai ni bar ma ku ci shi ma yau zan zama irin su zalla amma da sharafi daya wallahi alazim dukkan wanda ya iya zuwa yayi mini tafsirin qur'ani da qur'ani zalla ka san me nake so na cikin suratul fatiha kadai wallahi zan zo kiro tafsirin qur'ani da qur'ani zalla na cikin suratul fatiha ba tare da ka sa mun wani bayanin ka ba ba tare da ka dauko wani ra'ayin ka ba kuma kai yadda zan fahimta an gane da kyau to muna mara ba a zo a yi mana wannan bayani amma kaga bawan Allah har amsa tambayoyi yake har kokarin cewa kaza da kaza yake to kai wa ba ku wannan dama ka hana kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba ka da wannan iko din Allah ya danar da mu to dan haka sai a sunna ne ta nuna mana lalle ga inda ake yankewa shine ar-rasku ko ba wannan ba mun jindina maka ka nuna mana inda za a yanke ya kai mu cikin da mutlaqi to ga yaron wata aya ce ta ce misabin abinda sai ya kai za a sa satar sai ta kai misabi a kawai aka yi sata okay idan aka yi sata wanda ya sata kucika za a yanke masa kwarai kuwa wanda ya sata dubu za a yanke masa kwarai kuwa ai Allah ya ce kawai farawo kaga wannan ai cikakken daula kenan to ba wannan ba idan aka zo aka yanke sai ya kuma ina za a yanke a yanke daya idan ya kuma a yanke daya idan ya kuma a yanke daya addinin ba hukunta ne wannan mutane ku gane da kyau to tsurowa hannun sai dangai an yanke to sai ya kuma sai aka yanke sai ya kuma irin waɗannan tambayoyin karshe sai dai su ce unsuru alihatakum ku taimaki allolinku har ku ko huwa suru alihatakum ku sa masa kibra kada ka sake ka zauna da su in kai kadai ne ba tare da tsaro ba ina fata ku fahimta yan uwa abubuwan da yawa daga ciki kamar yadda na faɗa abu na gaba alaƙar sunna da sunna din akwai abin da ya shafi ta kawo wani hukunci na daban wanda babu ma shi a cikin alqur'ani saboda duk wahayi ne wa ma yanzifu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wai wane ne wannan bawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kakkawan abun koyi mai koyi da shi to ya zan koyi da shi ba mu san shi ba duk labarin da kaji suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kariya suke da su imani da shi ba wallahi ba mu san shi ba ai in ka san annabi ka san shi ta hanyar qur'ani da sunna ga wani kalubale kan kuma ta yafa shi a cikin qur'ani fata daga cikin al-muharramat da aka haramta mana an haramta mana guda 15 ne ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف يزو كنت وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة سيتمنين وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين أختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك فزيعنا أتكتكم وأن نوجد قوم شافيا إن خلصت يسوع تندركم ولا تنكوا ما لك آباؤكم زوا والمحصنات kaje kalisa ba su a hankali babu lokacin da zai bayyana su a duk cikin su mutum ne yake zaune da baiwar Allah kawai sai ya je ya ga gwaggwanta ko innarta ya zai yi da ita za a shafa Fatiha a bajin halacci ko ba za a shafa ba wallahi wallahi wa rabbil ka'ba ba a faɗi hukuncin cikin alƙur'ani ba in ya ita yace abada ba a faɗa a cikin waɗannan muharramat da aka ambata ba wallahi ba mutta sai ka san kawo maka wa an tadfa'u bainal uktayni ai haramu ne a haɗa ƴan uwa biyu ne ƴan uwa biyu kana zaune da matarka haramu ne ka fika auro kan wacce an gane da kyau ka zauna a lokaci guda ko yayyanta amma shi ma din idan wata rabuwa aure ta dukta ko mutuwa lafiya law malaka shan fatiya da yaya ko kanwana amma a lokaci guda shine aka haramta wannan shine wa an tajma'u bainal uktayn ni kuma bayanin da nake ce maka matarka ce sai kaga innata ko gogwanta an gane inna da gogwaye ko wannan gwari gwari matarka wace ce gogwa kenan ƴar uwar ba ƴar uwar ainihin wato ƴar uwar baban matarka ko kuma ƴar uwar mahaifiyarta inna ko gogo yaya ya halatta ka aure ko bai halatta ba a babin halacci annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta haka a cikin hadisi ya haramta annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya halatta mutum ya auro wa mace innata ko gwaggwanta amma ba ni wannan hukuncin Qur'ani ka san me zai ce ni har yanzu na kasa samun amsar da za su ce ba su da amsa sai dai su ta maka kokarin ya hankali zai ba da dama ba wani hankali hankalinka ka san shi aya na ce mu ba Qur'ani zallan zabi aya za ka ba mu ba wani hankali ka ba ni ayar da ta ce a auro innata ko gwaggwo ainihin wato cewa haramun ne ƙarshe sai dai mutum ya take akan zai je ya aura wato babu mabarnata cikin Qur'ani ɗan ta'addan Qur'ani kamar irin mutanen nan wanda ya san su ya san su wanda bai san su bane ba zai ga kamar wani abu suke na sabo abu na ƙarshe ɗan uwa sunna takan zo ta ta'kidi ta tabbatar da abubuwan da Al-Qur'ani ya zo da su bayan karfafar wahayi guda biyu ayoyin da suka zo suna magana ai gaskiya a guji zalunci a guji abu na haram akwai hadisai da dama da suka zo suna irin waɗannan ayoyi da dama sun zo suna maganar tauhidi suna maganar buniyal islam ala khams cikin hadisi kenan magana akan shahada magana akan sallah zakka aikin hajji azumi da ayoyin da suke magana Qur'ani kaga wannan akwai takamuli karfafar juna an gane da cewa ruwa to sunna da alqur'ani ne girma wato dukkanin su suna fitowa ne daga mafuta guda ɗaya shine alwahyi ilahi ma'ana wahayi na Allah madaukakin sarki da wannan nake cewa babu wani wanda zai iya addinin musulunci na gasken gaske matukar ya sanya keke a sunna a kefanta in dai addini zai yi to wallahi dole ya koma wa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma rarage ne da nisantar sunna da cewa ba za a yi addini da ita ba wannan karya ce akwai wata magana ta yaudara daga ƙarshen nan da suka fito ne ta sabon salo na yaudara za su ce tunda sun ki wuta sai su ce su ba su yadda da ba wai kun yadda da duk hadisi bane gabaki daya to ana nan za a zo gurin ma duk hadisin da yake promote din ta'addanci to shine ba su yadda da shi ba duk hadisin da ya saba wata sunna menene wata ayatul qur'ani sune ba su yadda da shi ba duk hadisin da ya zo ya taba janabi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya maka wannan tambayar wallahi ba shi da maraba da cikakken mai karban magani a gidan waɗancan mutanen ba shi da kai ai ba ku wata aya da za ta ci karo da hadisi ingantaccen annabi sallallahu alaihi wasallam in baka sani baka tambayi malamai to ya kuma hadisi zai zo ya tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam waye ne hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to ya kuma zai zo ya tabbata da hadisa ko kuma ka ce hadisi ya zo da ta'addanci kun san me yake yi abu ne guda daya da wannan nake kira da babban murya wannan mutumin kuka da azaro ku kowa san waye shi ko ku kowa san daga ina yake kuma kimar me take ne ba ta ne da ku ba yau idan da zan wata magana a nan da ta taba ko gwamnati ko ta taba wani al'amari duk inda zan ce kun je kun nemo ni kun tsora daddare ko kun ce da kai ko kun yi kaza amma ya ga babban ta'addanci ana ganin sa yana tafiya mutumin da zai je ya tunga cewa hadisan Allah su suka kawo ta'addanci mutane azu suna suka kawo ta'addanci in public kowa yana ji ko ku suka rido kuna ganin sa sai ku tuna ta tashi ku ce za ku kama wani jawabi ba su ga ban lafiya ba maciji ana tsare kansa ne bayan an kashe shi mu ba mu ce ku masa komai ba mun yi kira ba su dai ba su yi ba a zo a zauna da shi ya bi hanyoyin da zai bi ya suna da ya gudu to da ke za ku ba shi dinga cin mutunci da zagi a dinin da mu muke imani da shi addinin da za mu iya ba da rayuwar mu kansa ya dinga taba har annabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda da shi bai kare mana tayan mu bai yarda da shi ba dan me sai dinga mana iskiri wannan karatu na ta ba ko bai bane ka ce fa'a da iskiri da cikkuta da rashin mutunci da yake ko da ku ta katar da shi ko kuma wallahi al'azim idan ku sata ku suka fusata suka je suka yi masa duk abin da za su ne ku ne mu ne ku fada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.